Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babaya kuma makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 29 ga watan Maris din shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Babaya kuma makeri da kanin labaran duniya.
To Mahmud, rundunar sojin kasar Russia ta sake harba wasu jiragen yaki bari matuka da Iran ta kira a birnin Kyiv da kewaye. A jiya Talata, Pakistan ta ce ba za ta halarci taron koli na biyu da damuna demokradiyya da Amurka take daukan bakoncinsa ba. Kana ƴan gudun hijira a jihar Adamawa sun koka akan rashin samun kayan abinci a sansanin da ke karamin hukumar furfure tsawon watanni 6.
To kanin labaran duniyar kenan.
The horror of what happened here must always be remembered. It cannot be denied. It must be taught.
Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris kenan cikin yanayi na alamun kuka take jawabi bayan da ta ziyarci sansanin Aje bayi mai daddan tarihi a ziyarar da take yi a Ghana. Za ku ji ƙarin bayani. A jihar Adamawa Najeriya kuwa ƴan gudun hijira ne suke bayyana irin mawuyacin halin da suke ciki.
Dan Allah muna roƙe gwamnati ya kawo mana agajin abinci mutanen mu nan samu karfi. Kuma yanzu da mata mu sun fita suna zuwa kale-kale suna share shinkafa a kasa suna kawo suna dakawa muna ci. Amma yanzu an daina.
Muna kuma tafi da rahoto kan takaddamar shugabanci a jam'iyyar adawa ta PDP da ma shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyina zai gabatar. To amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babaya ko Bakiri. Rundunar sojan kasar Russia ta sake harba wasu jiragen yaki mara matuki da Iran ta kira a birnin Kyiv da kewaye. Amma dakarun tsaron saman Ukraine sun harbo kusan dukkanin su, kuma kawo yanzu ba a samu rahoton asarar rayuka ba, kamar yadda rundunar sojan kasar ta bayyana a jiya Talata, yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada a cikin da wajen Bakhmut a gabashin yankin Donetsk. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara a wasu garuruwa guda biyu da suka shafa ma da yaƙe-yaƙe a arewacin yankin Sumy da suka hada da Oktyrka da Trostianets, inda aka gwabza kazamin fada a bara bayan da Russia ta janye daga wurin. Wani jami'in Amurka ya ba da sanarwar goyon bayan ɗaukar matakin kotu don hukunta laifin ta'addanci a kan Ukraine. Tankoki 18 da Jamus ta taimaka wa Ukraine da sun isa ƙasar. A jiya Talata, Pakistan ta ce ba za ta halarci taron koli na biyu akan demokradiyya da Amurka ke daukar bakoncinsa ba. Tana mai cewa a maimakon haka za ta yi tattaunawar fahimtar juna da Washington akan demokradiyya din. Gwamnatin Biden ta gayyato kasashe 120 da kungiyoyin jama'a da kamfanonin fasaha su halarci taron kolin a yau Laraba, wadda za ta yi haɗin gwiwa da kasashen Costa Rica da Koriya ta Kudu da Zambia da kuma Netherlands wurin daukar bakoncin taron. Ma'aikatan harkokin wajen Pakistan ta fitar da wata sanarwa a Islamabad tana godewa Washington, amma ba ta bada ƙarin haske akan dalilin rashin halartar taron ba. Sai dai masu suka suna cewa janyewar Pakistan ba zai rasa nasaba da sanya da rashin sanya da daddiyar kawata China a cikin taron ba, kamar yadda ta yi a lokacin da Biden ya shirya taron koli a watan Disamban shekarar 2021. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan gudun hijira a jihar Adamawa sun koka akan rashin samun kayan abinci a sansanin da ke karamin hukumar furfure tsawon kimanin watanni 6. Shugaban ‘yan gudun hijiran na sansanin Alhaji Bakura Umar shi ne ya yi wannan kiran. Ga dai abin da ‘yan gudun hijiran ke faɗi a wannan rahoto da Salisu Lado ya aiko mana.
A taimake mu mun yan IDP camp nan, kamar wayanda basu da uwana ya kamata a taimake mu.
Babanmu yana jin wahala a kawo mana abin.
Nan wasu matasa ne ke kuka da nuni da cewar suna cikin halin hawu layi a sansanin ƴan gudun hijira da ke karamar Hufore a jihar Adamawan, da kira kan cewar mahukunta ya kamata a sa musu hannu cikin lamuran su, domin a cewar su sama da wata 5-6 har yanzu ba wani tallafin abinci ko kayan more rayuwa da aka yi musu. Malam Bakura Umar, wanda ke zama shugaban yan gudun hijira dake sansanin yan gudun hijira dake karamar hukumar Fufuren ya sheda mun cewar
da ana kawo mana abinci wata wata amma yanzu ba ma samu abinci wata wata yanzu kuma mata wanda basu da miji turum a cikin kamnam da Molokoi da Fufore duka kuma akwai mazaje sofofi kuma akwai dewa kuma akwai mata sofofi guda dewa da yara kuma marayu turum a cikin kamnam dan Allah muna roshe gwamnati ya kawo mana agajin abinci mutanen mu nan su samu karfi kuma yanzu da mata mu sun fita suna zuwa kale kale suna share shinkafa a kasa suna kawo suna dakawa muna ce amma yanzu an daina
ko menene ma mahukunta masu haƙƙin kulawa da yan gudun hijira zasu ce a jihar Adamawa Malam Ladan Ayuba wanda ke zama shugaban hukumar bada agajin gaggawa mallakar gwamnatin tarayya Ishiyar Adamawa yace halin yanzu dai yana birnin tarayyar Abuja domin mika wannan korafi na yan gudun hijiran Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Lado da Babu Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya zai sake dawowa da karshen nan ba da jimawa ba. To a wani bangare na ziyarar aiki na kwanaki uku a Ghana, mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta ziyarci tsohon sansanin ajiye bayi mai tarihi da ke birnin Cape Coast. Bayanan bayan an zagaya da ita cikin ginin, Kamala ta fito cike da hawaye sannan ta yi jawabi kan laifukan da suka faru a sansanin da ya kasance cibiyar cinikin bayi a zamanin mulkin mallaka. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Idris Abdullahi Bako ya aika mana daga Accra.
The horror of what happened here must always be remembered. It cannot be denied. It must be taught. History must be learned.
Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris kenan muryar ta na rawa yayin da take kwatanta abin da ta gani a cikin sansanin ajiye bayin. Tace tilas ne a tuna da firgicin da ya faru a nan. Ba za a iya hanawa ba, tilas ne a koyar da shi, tilas ne a koyi tarihi. Yayin da ake zagayawa da Kamala Harris da mai gidanta Doug Emhoff, tana yawan girgiza kanta saboda yadda aka musgunawa bayi a daidai wurin da suke tafiya. Akwai lokacin da uwar gida Harris ta dan tsaya ta goge hancinta ta shaki iska, musamman lokacin da aka nuna mata kurkukun bayi mata. A cikin jawabinta ta kara da cewa,
they were kidnapped from their homes, they were transported hundreds of miles from their homes.
An sace su daga gidajensu, aka kwashe daruruwan mil ana tafiya da su, ba su da tabbacin inda suka dusa. Sai suka zo wannan wuri mai ban tsoro, tace wasu sun mutu da yawa kuma sun ji yunwa kuma aka azabtar da su. An yi wa wasu mata fyaɗe kafin a yi tafiya da su na dubban mil daga gidansu domin a sayar da su ga wasu da ake kira ɗan kasuwa a kai su Amurka zuwa Caribbean don su zama bayi. Shin ko me mataimakiyar shugaba Kamala Harris ta gani wanda ya jijjiga ta haka? Tambayar da na yi wa Malam Abubakar Garba Usman dan jarida ko masanin tarihi kenan.
Idan in ka shiga wurin kaga cewa ga kanna ake tafiyar da mutane zuwa su je su yi bauta, bautan dole, bautan tilas, gaskiya akwai takaici kwarai da gaske. Ranar da na shiga wurin ba yanda za a yi, dole sai na yi hawaye, kuma na yi hawaye saboda su suka zo turawa Ingila suka gina abin da ake ce mai dangion. Dangion wato kurkuku ne mai duhu kwarai da gaske. Idan mutum na wurin baya gane wani dan wasu ma da ke kusa da shi, baya gane ko mutum ma na kusa da shi, sai mai shi ya taba shi. Bayan haka suka gina wani wuri kuma da ake ce mai the point of no return, inda ake daukan bayin ake sa su cikin jirgi. Da mutum ya gare ya kai the point of no return, ma'anan shi inda zaka baka iya dawowa ko an saki kama ba za ka iya dawo. Don ka da aka gina wurin, mutum bai samu dama ya dawo. Da mutum ya yi rigima sai dai ya fada cikin ruwa ya halaka, ko kuwa a'a ya yadda a sa shi cikin wannan jirgi a tafi da shi ya je ya wannan bauta na dole. To kaga kanda aka ci zarafin dan Adam kenan.
Uwar gida Kamala Harris bata kawo batun diyya ga kasashen da aka kwashe jama'ar su zuwa kasashen waje domin cinikin bayi ba. Sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti kuma masanin tarihi Malam Isa Abdulsalam yace Amurka bata yi laifin cinikin bayi ba, domin haka ba lalle bane ta yi batun diyya ba.
Amma ba za ka masa ma American to compensate ba, domin kasar American ba ta da history kaman ta yi slavery. Slavery da kanshi da aka yi na cinikin bayi Turawa na kasan Europe suka yi. So shi muna kira wasu kasa kaman the Dutch, the British, the Germans, su ne muke ganin kasan ne da asalin su suka zo kasan Africa, su ne suka hassasa wanga sai da sayarwan bayi a Africa. So shi ina ra'ayin gaskiya ya kamata a duba a ba wani tallafa ma Africa wani kudi na compensation abin wanda yake zai kawo mu na kwanciyar hankali. Amma in American da su taimaka mana wannan abu da ya mu da rani, amma ba za mu ce kaman kasar American da kanta ta yi ba, domin a tarihin mu kasar mu na Ghana kunci Africa ba wani tarihi mai gurawa ai American sun zo Africa suke wannan same bayi.
War gida Kamala Harris dai ita ce mataimakiyar shugaban kasar Amurka bakar fata na farko da ta ziyarci wannan sansanin ajiyar bayi na Cape Coast. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa ra'ayin 'yan jam'iyyar Republican na yanke kasafin kuɗi zai iya gurgunta masana'antun Amurka da kuma taimakawa ƙasar China ta mamaye tattalin arzikin duniya, da yake jawabi a taron masana'antun fasaha a California ta Arewa domin ƙarin haske akan manufofinsa. Biden ya yi ƙoƙarin fahimtar da jama'a kan takaddama tsakaninsa da kakakin majalisa Kevin McCarthy ɗan Republican daga California akan ƙarawa gwamnatin tarayya ƙarfin karɓar rance a dokance. McCarthy ya aiki wa Biden wata wasiƙa a jiya Talata cewa ya kamata a fara tattaunawa akan yiwuwar yanke kashe kuɗaɗen gwamnati a maimakon ƙara mata ƙarfin karɓar rance. Biden dai ya ce akwai buƙatar 'yan Republican su fito da nasu kasafin kuɗi kafin a fara tattaunawar. Idan ba a cimma yarjejeniya ba, to akwai yiwuwar gwamnatin tarayya za ta gaza cika alƙawarinta na sha'anin kuɗi. A ƙarshe, wani babban jami'in sojan Amurka ya yi kashedi akan ƙaruwar rigangantun tara makamai a yankin Pacific, inda ƙasashe ke ƙara bayyana damuwansu game da yadda China ke ƙara ƙarfin soja a yankin biyo bayan mamayar da Russia ta kai wa Ukraine. Yanzu haka akwai gasar tara makamai da ke faruwa a yammacin Pacific da ba a bayyanawa. Waɗannan ƙasashen dai suna tarawa kansu makamai kuma suna matukar neman Amurka ta kasance a can, inji Janar Mark Milley, shugaban gamayyar hafsoshin sojan Amurka, yana faɗa wa mambobin kwamitin majalisar dattawa akan ayyukan soja a jiya Talata. Ƙasar Australia a wannan wata ta bayyanar da jiragen yaƙi mai nutso na makamai nukuliya da kuɗinsu ya kai dalan Amurka biliyan 200. Ita ma Japan ta ƙara ƙarfin sojan takana ta ninka saka jari a fannin tsaro. Dukkanin na zuwa ne yayin da aka sanar da sabon jirgin dakaru da Amurka ta yi a tsibirin kudancin Japan, inda sojojin Amurkan za su kawo jiragen ruwa mai kakkaɓo makamai masu linzami na tafi da gidanka domin daƙile farmaki na farko idan Beijing ta ƙaddamar. A halin da ake ce kuma Beijing ta jaddada aniyarta ta tsare hanyar shiga tekun kudancin China tare da mayar da ƙasar Taiwan ƙarƙashin ikonta da ƙarfin tsiya idan buƙatar hakan ta taso.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, mataimakin shugaban babban jam'iyyar adawa a Najeriya PDP Umar Iliya Damagun ya zama muƙaddashin shugaban jam'iyyar bayan saukar wucin gadi da shugabanta Yauce Ayo ya yi sakamakon umarnin babban kotun jihar Benue. Waɗanda ya yi dambarwar bayan babban zaɓe ne tsakanin Ayo da gwamnan jihar Benue mai barin gado Samuel Otum. Daga Abuja ga rahoton da Nasir Adamu Likaya ya aiko mana.
PDP da yi bayan nazartar umarnin babbar kotun jihar Benue daga alkali da Bello Ike Fauci kan dakatar da shugaban jam'iyyar Ayu har sai an kammala sauraron karar da wani dan jam'iyyar mai suna Tarhida Utani Higar ta nada mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa Umar Iliya Damagun ya yi jagoranci har kafin mataki na gaba. Gabanin wannan matsaya, PDP ta mika gwamna Otun ga kwamitin ladabtarwa don rawar da ya taka ta kin amincewa da dan takarar jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa Atiku Abubakar, inda ya zaɓi Peter Obi na Labour. Ga kuma rawar da ya taka ta biye wa Sunyosan Wuke da suka yi wa jam'iyyar bara'a, inda rama kura aniyarta ta sa mazaɓar Ayu Aboko jihar Benue ta dakatar da shi don zarginsa shi ma ya ƙi taimakon jam'iyyar a zaben gwamna da hakan ya sa ta faɗiwa RUAS APC ta samu nasara. Mai taimakawa Ayu kan harkokin labaru Yusuf Dingyadi ya ce jam'iyyar ta yi watsi da dakatarwar mazaɓa da nuna san mazaɓarar ba ta da wannan hurumin, amma a yanzu Ayu ya zakuɗa ne don bin shari'a.
Wannan dalilin ne ya sa shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Dr. Iyoci Ayu ya hannunta ma shi mataimakinsa na yankin Arewa Ambassada Umar Iliya da Magun domin ya ci gaba har lokacin da aka ƙara wannan hukuncin na kotu, ko kuma shi shugaban jam'iyya ya samu wata dama daga wata kotu wanda za ta yi abin da ake kira baketin na wannan hukuncin. Don haka har yanzu shugaban jam'iyyar PDP Dr. Iyoci Ayu shi ne shugaban jam'iyya, amma wannan wanda ke yi na riko ne domin ganin cewar an yi ma kotu adalci kuma an bi umarninta a kan haka ne yasa shi shugaban jam'iyyar PDP Dr. Iyoci Ayu ya aje wannan mukamin a yanzu. Jam'iyyar PDP tana nan daram dam, kuma shugabancinta yana nan daram dam, ba abin da muke tsoro ko shakka daga dukkanin irin abin da su gwamnatin Wilson Uke da shi da mutanensa Samuel Otom ke kokari don wargaza jam'iyyar PDP. In Allah so za mu yi maganin wannan abu nan gaba kaɗan.
Manyan 'yan PDP irin su Dahiru Babbo na cewa duk da rashin mara bayan Otom da 'yan tawagar bara'a a ƙarƙashin Wike, dan takarar PDP a Tiku ne yake da tsarin haɗa kan 'yan ƙasa da samun karɓuwa a kowane ɓangare.
Wani abu ne wanda yake kuskure ne a gare mu dukkanmu mutanen Najeriya. Ba za mu bar su su zauna haka ba. Yanzu aikin jagororo, aikin a Tiku, musamman ya zama shugaban ƙasa. Dole ya yi hanyar za a yi duka mutane su samu ilimi, su shiga jama'a, kuma wannan zai rage mana wahalar da muke da shi na rashin zaman lafiya a ƙasar nan.
PDP ta sa bulala ta dakatar da manyan 'yan jam'iyyar. Irin su Anyun Fayos Anyun, Chimaroki Innamani, Ayo Fayoshe, Ibrahim Shema da sauransu don samunsu da laifin angulu da kan zabo. Shin PDP za ta murmure da wannan tsama da ke tsakanin manyan 'ya'yanta? A Tiku daina kotu don bukatar ta yi watsi da Ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban Najeriya. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 dare ne da minti 16, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wata sabuwar dambarwa ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya, wadda ta kai ga dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa. Za mu kawo muku ci gaban fashin baki kan zaɓen gwamnan wasu jihohi da suka bar baya da mamaki. Jama'a assalamu alaikum. Takaddamar shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da suka dabaibaye jam'iyyar. Tun bayan bayyanar Atiku Abubakar a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa daga yankin arewacin ƙasar. Wannan ne ya haifar da ɓallewar wasu gwamnoni a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Rivers Nelson Wike, waɗanda suka dage kan lallai sai shugaban jam'iyyar Iyoci Ayu ya sauka daga muƙamin shugabancin jam'iyyar na ƙasa. Lamarin da kuma wasu masu fashin baki suka ta'allaka da rashin samun nasarar jam'iyyar a zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a cikin watan Fabrairun da ya gabata. To sai dai duk da yake an riga an gudanar da zaɓen, to amma tsugunne ba ta ƙare ba, domin kuwa wasu shugabannin jam'iyyar a mazaɓar Iyoci Ayu da ke jihar Benue sun ba da sanarwar dakatar da shi daga jam'iyyar bisa zargin angulu da kan zabo. To kuma kwatsam sai wani daga cikin su ya maka shi a gaban kotu a jihar ta Benue, wadda ita kuma kotun ta ba da umarnin cewa ya dakatar da ayyana kansa a matsayin shugaban jam'iyyar har sai ta cimma matsaya kan karar. Tuni da wasu manazarta suka ta'allaka lamarin da gwamnan jihar ta Benue mai barin gado Samuel Otom, wanda yana ɗaya daga cikin gwamnonin da suka rantsa sai Ayu ya bar mukamin. Duk da yake dai shi ma gwamnan yanzu haka shugabancin jam'iyyar ya tura lamarinsa a gaban kwamitin ladabtarwa saboda bijirewa jam'iyyar a zaɓen shugaban ƙasa da ya gabata. To sai dai duk da yake Ayu ya yi watsi da matakin dakatar da shi da aka ce an yi daga matakin mazaɓa na jam'iyyar, hakan bai hana uwar jam'iyyar ta ƙasa yin biyayya ga umarnin kotu ba, ta hanyar naɗa mataimakin shugaban jam'iyyar na Shiyar Arewa Umar Iliya Damagun a zaman muƙaddashin shugaban jam'iyyar na ƙasa. Yusuf Dingyadi shi ne mai taimakawa shugaban jam'iyyar ta PDP na ƙasa.
Da farko ina son gaya maka cewar wannan matakin da su suka ɗauka a mazaɓa cewar sun dakatar da shi, takardar da suka sa ta bogice kuma sun ari sunayen wasu sun sa hannu da suyensu ba tare da masane su ba, domin ko an sai taro da 'yan jarida a Makodi kuma sun yi Abuja, inda suka yi abin da ake kira disclaimer, suka nuna cewar su ba sa goyon bayan matakin da aka ɗauka na dakatar da shugaban jam'iyyar, kuma wannan yana nan a cikin kafofin yaɗa labarai. Kuma a dokar jam'iyyar ma tsarin mulkinta a kashi na 57 sakin layi na 7 mai baka ya tabbatar da cewa wani bai iya dakatar da shugaban jam'iyya na ƙasa ko ɗan wakili ko ɗan kwamitin National Working Committee ba tare da ya mai da shi a headquarters jam'iyya ta ƙasa ba. An zauna a rata ba hannu ai wannan duk wannan shiri-shiri ne na su gwamna Otom da magoya bayansa. Kuma in Allah ya so wannan abin zai zo ya wuce kamar da ka san iskan bazara na wucewa. Zancen maganar kuma me yasa tun farko bai sauka ba, ai yanzu ba sauka yi ba domin ra'ayin kanshi. Kotu ce ta ce ya aje ya daina faɗin shi ne shugaban jam'iyya, don haka ya aje ya bi umarnin kotu har lokacin da kuma wata kotu ta sake yanke hukunci cewa hukuncin da waccan kotu ta yi ba bisa ƙa'ida ba, ko ainihin ita kotun ta zauna ta saurari shari'ar ta ba da nata hukunci. Don haka waɗannan su ne muhimmin bayan da ya kamata a gani. Magana kuma cin zaɓe ko faɗin zaɓe ba za ka ta'allaka alaihi a kan shugaban jam'iyya kaɗai ba a hali da yanayin da ake ciki. Domin ko jam'iyya ce wadda aka yi zagon ƙasa a kanta, aka yi kitso da kwarkwata, aka zo kuma aka rufe ƙofa da ɓarayi. Ma'ana shi ne ai abubuwa na amana na gaskiya wasu suka ja jiki suna janyewa suna zuwa suna ba da sirri abin da ya faru. Abin da ya faru a jihohin Sokoto, Katsina, Kebbi da ma nan Kaduna, kaga wasu abubuwa ne da ke nuna cewar akwai wanda suka yi ma jam'iyya zagon ƙasa, akwai wanda suka taka rawa biyu, akwai wanda suka yi huska biyu, kuma dukkansu tamkar abin da wasu ake cewa amana langaƙuce, duk wanda ya ce ta sai ta bayyana. Don haka duk wanda ya ce wannan amanar zai ga abin da ya yi, kuma ka ba shi lokaci za ka ga abin da zai faru. Ita jam'iyya dai ta ɗauki matakin hukunta ga duk wanda ke da hannu a kan wannan, kamar da aka tsohon gwamnan jihar Katsina Ibrahim Shema da sauran ire-irensa waɗanda suka ci amanar jam'iyya a jihohinsu suka aikata abin da bai dace ba. A jam'iyyance ne za mu ci gaba da gudanar da ayyuka ba wani canji, kuma shi shugaban jam'iyya yana nan a matsayin wanda ya ajiye har lokacin da kotu ta yanke hukunci a kan abin da su waɗannan mutane. Ita kanta jam'iyya za ta shigar da ƙararta a kan wannan, kuma tana nema a hukunta wani alkali a kan wannan matakin da ya ɗauka mai zagi bisa ga son rai, wato black market judgment. Wannan ba sabon abu ba ne, domin kuwa dama ai idan shi shugaban jam'iyyar PDP ya ɗaga ko ya tafiya ko ya wani abu, shi ambassador Iliya Damagum wanda yake daga jihar Yobe ne shi ne babban mataimakin shugaban jam'iyya daga yankin arewa, shi ke kula da jam'iyya. Kuma yanzu kotu ce ta bada umarni ta ce shugaban jam'iyya Dr. Iyoce Ayu kada ya koma faɗin kansa ko ya gabatar da kansa a matsayin shugaban jam'iyya har lokacin ta saurari sakamako ko kuma ta saurari koken da wasu suka shigar a jihar Benue. Don haka akan haka kan kashin kansa ya ga kwamitin zatasowa na jam'iyya, wato National Working Committee, inda ya ce zai jaye a maimakon shi ambassador Iliya Damagum zai ci gaba.
A ci gaba da fashin baki kan zaɓen gwamnan a wasu jihohi da suka bar baya da mamaki kamar yadda muka alkawarta a makon jiya. A yau Farfesa Tukur Muhammad Baba ya yi duba kan zaɓen jihar Kano, inda ɗan takarar jam'iyyar adawa ta NNPP Abba Kabir Yusuf ya yi galaba kan ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki kuma mataimakin gwamnan jihar Nasir Yusuf Gawuna.
Ka duba jihar Kano. In ka duba jihar Kano, kamar abin da ya faru wato kwankwasiya ce ta zo, kwankwasiyar nan kuma ta zo wani yunkuri ne na mutane na neman inda za su koma in hankalinsu in gwamnatin da ke ci yanzu ba ta ɗauki hankalinsu ba. Gaskiya akwai wasu ƙudurori da kuma wasu abubuwa dai da gwamnatin yanzu shi shugaban wannan gwamnati Ganduje da bai yiwa mutane daɗi ba. Amma an ka duba tarihin Kano tun fa a zaltun, in mun koma tun wajen 1950 da aka fara maganar siyasa na kungiya fitowar NEPU da sauransu, mutanen Kano mutane ne da kowane lokaci suna zaune suna neman inda mutumin da yake ba da sha'awa, mutumin da yake da kwarjini kuma a nuna cewa fa gwamnati ko kuma sarauta ko kuma mulki ba dole ne a bita ba, ana iya bin wani daban. Su fa siyasar mutanen Kano kullum su ne ma ulmul aba'isan, su ne original na masu canji. Original ne suna da aƙida na cewa talaka duk yana da tasiri kuma yana iya kinuna kiyayya ga gwamnati, yana iya kinuna kiyayya ga abin nan, kuma ba wai kiyayya na zuci na abin nan ba, kiyayya na nuna cewa ba mu yarda da yadda kuke mulki ba da sauransu. Kanawa suna da wannan, ina jin shi ne watakila kana iya cewa abinda aka so a yi 2019 shi ne Kanawa ba su manta ba, suka jira lokaci ya zo. Ai, ka san kamar yadda ka nuna, to dama akwai korafi a cewa in konkulusi da aka samu a 2019 ya hana mutane su abin nan. To amma kuma abin da ya kawo wannan, ina jin tsari da kamar yadda na nuna, tsari da ita INEC ta fito da shi na IREF da kuma ba da sakamako da amfani da na'uran internet. So ya hana yin maguɗi. Duk wasu korafi da ake wa INEC, ina jin ni a garina mutane ya kamata su yi la'akari da cewa banafa gaskiya tsare-tsare da ta kawo sun taimaka sosai wajen tabbatar da cewa an yi zaɓe ba da maguɗi ba a ƙasar nan, ya kamata a jinjina mata. Duk da yake cewa an samu ƙalubale a nan da can da ɗan yawa da kuma ya kamata a zauna a yi nazarinsu a ga yadda za a yi maganinsu. Amma ina jin shi wannan tsari da aka kawo ya taimaka wajen tabbatar da cewa wannan lokacin Kanawa, abinda aka bayyana, abinda Kanawa ne suka zaba, ba ma yadda za a murda, duk yadda gwamnati take ba ta iya murda wannan IREF da aka yi.
Saboda karancin lokaci, a nan za mu dasa aya, ku biyo mu a mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya da Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To, albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin.
اسمي آدم مصطفى جبرين في مدرسة الأنصار إسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
تكفون كركدي شيرين غلابرن دنيا تكيتي.
Ba daga cerun jinan sojin kasar Rasha ta sake harba wasu jiragen yaki mara matuki da Iran ta kira a birnin Kyiv da kewaye, amma dakarun tsaron saman Ukraine sun harbo kusan dukkaninsu, kuma kawo yanzu ba a samu rahoton asarar rayuka ba kamar yadda rundunar sojin kasar ta bayyana a jiya Talata, yayin da ake ci gaba da gwabza fada a ciki da wajen Bakhmut a gabashin Donetsk. A jiya Talata, Pakistan ta ce ba za ta halarci taron koli na biyu akan demokaradiyya da Amurka ke daukar bakuncinsa ba, tana mai cewa a maimakon haka za ta yi tattaunawar fahimtar juna da Washington akan demokaradiyya. 'Yan gudun hijira a Adabawa sun koka akan rashin samun abinci a sansanin da ke karamin hukumar Fufore tsawon kimanin watanni shida. Shugaban 'yan gudun hijira a sansanin Alhaji Bakura Umar ne ya bayyana hakan. Shugaban Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa ra'ayin 'yan jam'iyyar Republican na yanke kasafin kuɗin zai iya gurgunta masana'antun Amurka da kuma taimakawa ƙasar China ta mamaye tattalin arzikin duniya.
To, masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chad, za mu sake dawa 7 kenan agogon Ghana. Kada manta, duk lokacin da ake so za a iya sake sauraron wannan shirin a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. kazalika muna nan a shafin Facebook, Twitter da Instagram amma da YouTube domin ana son a samu labarai da dumdumin su. Yanzu kan amadadin Baba Yakubu Makeri ya ta ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da hada mana shirin, da injiniyan mu ne Udaral, ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.